أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إخوانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da samun haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Markaz Iqra dake nan a wannan tambarare. A nan cikin rabar abinan garin Tamburawa, Tambura sunan gurin ko Gada Tamburawa yau. A nan cikin garin Kano, a wannan yammaci mai albarka na Lahadi, yau 29 ga watan Shawwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 24 ga watan Shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439, wanda kuma yake daidai da 8 ga watan 7 shekarar miladiya ta 2018. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya marar iyaka wanda ya nuna mana wannan lokaci da wannan guri mai albarka ya fara tara fuskoki masu albarka irin wannan. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga wannan tagomashi da ya mana. Ba yinmu bane, ba ƙoƙarinmu bane, ba iyawarmu bace, wani abu ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma sannan muna godiya ga shi Al-Jamilu Amaryawa wanda ya wuce gaba wajen ba da tunaninsa da lokacinsa da dukiyarsa har ya ga cewa ya samar da wannan guri, an kuma samar da irin wannan katafaren gini da muke gani kamar muna ciki ɗaya da cikin manya-manyan ƙasashen Larabawa. Ba dan za mu fita waje ba, da nan za mu yi ta za sai mu ɗauka cewa ko a Saudiya muke, ko a Kuwait, ko a to matsalar da mun fita waje kuma sai mu gano a ina muke. To ba yadda za mu yi, haka za mu yi ta guri. Muna yi masa godiya bisa ga ka'idar annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu, man la yashkurun nas la yashkurullah, wanda duk baya yi wa mutane godiya a bisa aikin alkhairi da suke yi to ba zai gode wa Allah ba. Saboda haka muna masa fatan alkhairi, Allah subhanahu wataala ya albarkaci rayuwarsa da zuriyarsa da dukiyarsa. Ubangiji subhanahu wataala ya biya masa dukkan bukatunsa da alkhairi. Ubangiji subhanahu wataala ya kare shi daga dukkan wani mummuna. Allah subhanahu wataala ya sa ya gama duniya lafiya, kuma Ubangiji ya aje masa kyawawan ayyukansa a cikin mizaninsa. Haka nan da sauran ƴan uwa waɗanda suke taimakawa wajen ganin wannan guri ya ƙara haɓaka ya ci gaba, irin shi dan uwa Dr. Abdulmuttalib, wanda na san tun a karan farko kusan su ne waɗanda suka ga cewa ya kamata dukkanmu mu shigo mu ba da gudunmawa a kan wannan. Muna musu fatan alkhairi, Ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan a cikin mizaninsu. To na daɗe ina tunanin idan aka tara mun jama'a irin wanda mai zangaya musu, saboda na kula kamar duk abin da muke faɗa kusan mun gama faɗa, duk kun san su. Saboda haka kusan in ba yi wasa ba duk za mu yi ta maimaitawa. Akwai wani malami da ake kiransa daga cikin malaman tabi'ai, ana ce da shi Qatada ibn Da'amat as-Sadusi, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi, wanda makaho ne amma Ubangiji subhanahu wataala ya albarkace shi da dimbin ilimi. Ya yi yawo ƙasashe daban-daban duk da makantarsa don ya samu ilimi daga wajen malamai, musamman ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam. To sai ya zo Madina, inda ya haɗu da babban malamin nan na hadisi, kuma wanda ake ce masa shugaban tabi'ai, sirikin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, shine Sa'id ibn al-Musayyib. Ya zauna gurinsa kusan kullum, zai zo ya kwashi hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam daga gurinsa, har ta kai Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa ya kai wannan mutumin Basra, ka koma kasar ku ka tsotse ni. ke ka zo ce da abin da nake da shi ba kuma abin da zan gaya maka. Urwa ibn Zubair ɗaya daga cikin manyan malaman Madina ne, kuma cikin manyan tabi'ai, kuma cikin manyan marwaita hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, musamman ba hadisan da Aisha radiyallahu ta'ala anha. To kusan ya zauna wato tare da Nana Aisha radiyallahu anha, yana ta jin hadisansa, yana ta jin hadisansa, har sai da yake cewa kusan sai da aka waye gari duk abin da za ta faɗa maimaita masa take, babu kuma wani sabo da bai ji ba. To kuma na kula kamar zaman mu da ku yana neman ya zama haka, kusan duk abin da za mu faɗa sai dai mu faɗa muku. Shi yasa a ce ka zo kai lacca gara littafi, in ka zo ka buɗe littafi to ka san wani littafi ne kake karantawa, in ba maimai ɗin ne dai ba kai kake yi ba. Na yi sha'awar in yi magana a kan wani lamari mai girman gaske ko mai haɗarin gaske, wanda an yi shi a baya kuma ya yawaita sosai a yanzu, yana ɗaukan kamanni iri-iri, kuma haɗarin gaske, yana da haɗarin gaske musamman ga aƙidar musulmi. Mutum idan bai yi wasa ba, yana ganin kamar abu ne mai wasa, abu ne mai sauƙi, sai mutum ya fitar da kansa addinin musulunci bai sani ba. Wannan abu ba komai ba ne, shi ne izgiri da addini da masu addini. Yi wa masu addini izgili ko yi wa wani abu na addini izgili, wani abu ne mai haɗarin gaske. Mun san cewa tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci Annabi Adam alayhi salam, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya shaidan ya zama shi ne babban makinsa, ya ja daga a kan cewa sai ya halaka zurriyar Annabi Adam alayhi salam. Tunda ya kasa samun dama a kan Annabi Adam alayhi salam, to bari zai halaka zurriyarsa. Ya yi wannan alwashi gaban Allah ya rantsa rantsi, la ahtanikanna zurriyatahu illa kalila, sai na batar da zurriyarsa sai ɗan kaɗan waɗanda za su iya samu su tsira. Wannan shi ne burinsa. To yana daga cikin abin da ya fara yi, cikin abubuwan da ya fara yi, yayin da ya bincike wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi girman kai, ya ƙi yin abin da Allah ya umarce shi ya yi shi da mala'iku, wato sujjada ga Annabi Adam. Yana daga cikin abin da ya fara fuskantar Ubangiji da shi, shi ne yi wa Annabi Adam izgiri da rena Annabi Adam alayhi salam, ce a asjudu liman khalaqta tina, yanzu wannan da ka halitta da yanku shi za ka ke yi wa sujjada, wannan da kai shi da yanku, ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ni na fi shi da wuta kai ni, shi ku da yanku kai shi. Wato wannan su ne kalmomin da ya fara gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala dan ya nuna kaskancin Annabi Ibrahim, Annabi Adam alayhi salam a wajensa, ya nuna cewa bai isa ba kamar sa shi a ce ya zauna ya sujjada ga wannan. Tun daga wannan lokacin ya gadarwa da masoyansa, rundunarsa da ma'aikatansa, masu mabiyansa, ya gadar musu da wannan aqida ta yi wa wato annabawa izgili da mabiya annabawa. Tun daga wancan lokacin babu wani annabi da ya zo face an samu cewa mabiyan Iblis sun ji masa izgili, walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Allah ce an yi wa manzanni yawa da suka gabace ka izgili, an musu izgili, daga ƙarshe abinda masu izgilin suke izgili da shi shi ya tabbata a kansu, ce walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa amlaytu lil ladzina kafaru thumma akhadtuhum fa kayfa kana iqab. Allah yake cewa hakika an yi izgili ga manzannin da suka gabace ka, an musu izgili, Allah ce sai na wato yima waɗanda suka yi kafirci talala, na kyale su suka ci gaba da izgilinsu, thumma akhadtuhum, da ƙarshe na danke su. Allah ce fa kayfa kana iqam, to yaya uqubata ta zama, yaya uqubata ta kasance. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa dukkan manzannin da Allah ya aiko gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ai ta musu izgili, ai ta musu izgili. Annabi Nuhu alaihi salam lokacin da yazo yana kiran al'ummar sai da su zo su bauta wa Allah shi kadai, su guje wa bautar gumaka da duwatsu da sauran abubuwan da suka sassaka da hannunsu, su koma su bauta wa Allah shi kadai. Abinda suka rika yi masa shine iskili, yayin da suka ga cewa waɗanda suka yadda da da'awarsu da wa'azin da yake sune ɗan talakawa, waɗanda ba masu gata ba, ba masu galihu ba, ba masu fada a gari ba, ce a nu'minu laka wattaba'aka al-arzalun, ce ba a yi imani da kai a halin waɗannan kaskantattun su ne suke tare da kai. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Suka rika gaya wa annabi Nuhu alayhi salam irin wannan magana, yace mu babu wasu muka gani tare da kai ba, sun yadda da kai, sun rungumi abinda ka zo, illal ladina hum arazilna, sai kaskantattun cikin wanda ba kowa ba, wanda ba su isa ba, su muka gani tare da kai. wa ma nara lakum alaina min fadl, ba mu ga kuna da wani fifiko ba akan mu, da har ku za ku dauki kanku ku ne tsarkakakku, mu kuma ba tsarkakakku ba. Saboda haka suka karyata annabi Nuhu alayhi salam da wannan wato aqida ta iskili. Lokacin da kura ta kai bango, annabi Nuhu alayhi salam ya shekara 50,000 a cikin su yana musu wa'azi, ya musu da daddare da rana, ya musu da daddare, ya bi su ɗaya ɗaya bayan ɗaya, ya musu ya tara su ya musu. Amma wannan duk bata sa sun yi imani da shi ba, ya roki Allah subhanahu wataala cewa ya kawo masa dauki. To shine Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ya sassaka jirgin ruwa, wanda shine dan adam na farko da ya fara sassaka jirgin ruwa. Saboda haka lokacin da ya zo da sassaka, sai wannan ma ya zama abin iskili. Kullama barra alaihi mala'un min qawmihi sakharu min, ala in taskharu minna fa idza naskharu minkum kama taskharun. Duk sanda manyan gari suka zo suka ganshi yana sassaka jirgi, sai su ta masa iskili, suna gaya masa maganganu don su bata masa rai, ce to yanzu karkin da'awar kuma ya kare, an koma sassaka, annabi ne kuma ya koma sassaka, suna masa dariya, ce in taskharu minna, in za ku yi mana iskili, fa idza naskharu minkum kama taskharun. Akwai ranar da mu ma za mu rama, ba su san cewa wani wahayi ne Allah subhanahu wataala ya masa cewa ya tanadin jirgin ruwa ba, saboda akwai bala'i da zai sauko na ruwan sama, wanda zai fara bugowa daga ƙasa, sannan Allah ya bude sama ta yi mamakon ruwa da za ta halaka al'umma a wannan lokaci. Shahid ku duba ku gaida suka rika masa izgili. Annabi Shu'aib alayhi salam lokacin da yake wa mutanansa wa'azi, yana gaya musu cewa su ji tsoron Allah, su daina wato cutar da mutane, suna musu kwangi wajen yi musu awo da mudu ko awo da skeli, suna cutar mutane, suna rage musu haƙƙinsu. Da suka tashi bashi ansa, suke cewa ya Shu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la'antal halimur rashid. Yace yanzu sallar da kake ko addu'o'inka da kake yi, bautar Allah naka da kake yi, shi yake sawa ka hana mu bautawa abinda muka samu iyayenmu suna bautawa, ko mu yi abinda muka ga dama da dukiyarmu. Sai su dubai su innaka la'antal halimur rashid, lalle kai mai hakuri ne kai, lalle kai mutum ne mai hakuri mai hankali, wato suna so su ce shi mutum ne marar hankali. To amma cikin iskili sai suke gaya masa wannan, wanda dukkan abinda makiya annabawa ko mabiya shaidan suka gada daga Iblis ne tun farko, wanda shi ya fara nuna musu irin wannan salo na yi wa masu karantarwa, masu kira zuwa ga Allah, masu yada addini, masu yi rike da addini izgili. Ce innaka la'antal halimur rashid, lalle kai mutum ne mai hankali, kuma mutum ne mai hakuri ko mai hankali. To haka dukkan wani annabi da Allah ya aiko, kamar yadda Allah ya ce babu wani annabi da Allah ya aiko sai da aka samu masu yi masa izgili, sai da aka samu masu, har Allah subhanahu wataala ya aiko annabinsa na ƙarshe, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya tara dimbin makiya a mahaifarsa cikin garin Makka, na zamana wanda suka fara nuna masa kiyayya su ne wanda ba su ke da dangantaka da shi ta jini, saboda haka ya zamana kullu cikin izgili yake ake masa, ayi masa izgili, ayi wa sahabbansa izgili, duba da cewa wanda suka fara imani da shi su ne talakawa ga labaitattu da wasu bayi na garin Makka, irin su Bilal ابن رباح ابن سعمر ابن ياسر ابن سهيب الرومي ابن سخباد ابن الأرات ابن سلمان الفارسي يقول أن شيء مدينة يا مسلمتا ولن بايد ولن ماسوك رمان كريفي سسكر قمنا أور النبي صلى الله عليه وسلم على دين ديزون سو سواء كسي سو أبو جهل سو أبو لهب سو العاص ابن وائل سأل مغيرة ابن شعبة سومية ابن خلف نمان يمان ينجمع جمان كابران قريشاوة سيسوكا تشتونا الدين موسوكا سكانتنتوني ولا كانتنتوني يعضا عيموني قرمان مدى درجة مدى متنج مؤتمنا تشكي ولنا يأبو باي فوراك سيسوكا شغيوة النبي صلى الله عليه وسلم إزجي نشيد ما بينسا داو كتنا حديثا عبد الله بن عباس yake gaya mana lokacin da Abu Sufyan Iraqi ɗaya daga cikin sarakunan Rumawa ya kira Abu Sufyan ya yi masa tambayoyi akan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. A lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba, yana a kafirinsa, ya kirawo shi ya ce zan tambaye ka game da Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ka gaya min gaskiya. Ya kirawo waɗanda suke mabiyan shi Abu Sufyan wanda ya zo da su ɗan rakiyarsa, ya ce da zarar ya gaya mun ƙarya ku ƙaryata shi. Cikin ai tambayoyin da ya masa cewa su wane ne mabiyan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wane ne suka yi bin Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, sai ya ce da su da ya tambaye shi cewa manyan gari ne suka yadda da shi ko kuma arazilhum du'afa'uhum masu rauni su suka yadda da awasa, ce a aidin masu binsa ba wasu mutanen a zo a gani ba ne. Shi watakila zai ga cewa wannan wata gaba ce da shi Herakul zai yi hujja da ita akan cewa to wannan bai kamata mu a matsayinmu na sarakuna a ce mun bi irin wannan tafiyar ba. Shi kuma Herakul tunda ya karanta, tunda shi Kirista ne, ya karanta a tarihin annabawan da suka gabata ba kamar Abu Sufyan ba, wanda shi bai san komai dangane da wannan ba. Yana faɗa masa haka cikin ansoshin da ya basa, ce na tambaye ka shin manyan mutane ne a Makka suka yadda da shi ko kuwa a kaskantattun mutane ne masu rauni, ka gaya min cewa masu rauni ne suka rungumi da'awarsa. Sai ce to haka da'awar annabawa take, haka annabawa duk sanda suka zo masu rauni su suke rungumar su, saboda anan ne suke ganin za a samu adalci, za a samu gaskiya, za a tabbatar da zaman lafiya, kuma mai karfi ba zai danna mara karfi ba, kowa za a bashi haƙƙinsa. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama Ubangiji subhanahu wataala ya umarce shi cewa ya ci gaba da wa'azinsa, kada ya damu da izgilin masu izgili, za su yi masa izgili su je su yi, Allah subhanahu wataala yana ganin su kuma zai isar masa su. Bas da bi ma tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen inna kafaynaka almustahzi'in, Allah ce ka je ka bayyana, ka fasa, kai bayanin abin da aka umarce ka da shi, ka kawar da kai, kai watsi da mushrikai, wato ka kawar da kai da dukkan abin da za su gaya maka. Allah ce inna kafaynaka almustahzi'in, mu za mu isar maka da masu maka izgili, wato ka kyale mu da masu ga izgili, mu mun ishe su. To waye zai iya rukubawa da Allah, waye zai iya rigima da Allah? Allah ce ka je kai wa'azinka. Shi yasa lokacin da ake ta maganganu akan cin zarafi da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wasu kasashen Turawa, Dama, Faransa da sauran wasu kasashe, muka gaya wa mutane cewa wannan dama ai sunnar Allah ce cikin annabawansa, ba wai yanzu aka fara ba. Allah ya gaya mana cewa haka aka yi wa annabawa, da kadisto zai abi rasulun min qabli, an yi wa annabawa irin wannan da yawa, so ba wani abu suka zo da shi sabo ba, kuma wannan ba shi zai toshe hasken addinin musulunci ba, ya kare harta addinin musulunci ya kasa shiga cikin jama'a. Kamar yadda muka faɗa a talacca da muka yi a kwanakin baya, bisharorin nasara, wannan abun sai zama kamar wuta ce ta dan fara ci ka dan ka zo ka bulbula mata jarkar man fetur kowa mu ce duro to ya kake zato ai kaga ka karasa ta fantsaba to haka addinin musulunci ya kara fantsaba yayin da suka fara yi masa sharri sai kuma mutane suka rika cewa to wai wannan addini ne wannan aka tsangwame shi haka mu muna son ma mu san shi wani addini wanda ake taiwa mabiyansa ƙarya mu muna son mu san shi to garin asani sai a fahimci a to ai wannan gaskiya ce wannan shine haske wanda dan adam yake bukata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ganin izgili a garin Makka haka yayi ta ganin izgili daga makiyan addini da makiyan abin da yazo da shi na haske har yayi hijira zuwa ga Madina har yayi hijira zuwa Madina a lokacin ana Makka daga musulmi sai kafiri babu wani na uku babu wani wanda yake tsakiya in mutum ba musulmi bane to kafiri ne in ba kafiri bane musulmi ne haka rayuwar musulmi ta kasance a makagarin Makka kafin hijira kuma bayan an yi hijira sai mutane suka kasu sai aka samu musulmi mu'minai sai aka samu kafirai sai kuma aka samu kashi na uku sune munafikai saboda a Makka musuluncin bai yi karfi ba kafirci shi ya yi karfi saboda haka musulmi ba zai shiga musulunci ba kuma ya yi munafici to wa zai yi munafici shi kansu musulmi ba su da karfi kana boye abin da kake wato kai imani da shi ne in kana tsoron a cuci ka ko a nuna maka wani abu to wanda kake jin tsoron din shi ba bai da karfi to bai da boyewa saboda haka sai ya kasance duk musulmin da zai shiga musulunci a wancan lokacin to da gaske tunda in ya shiga wata matsala ce ya jawo kansa ta zamantakewa da kafirai saboda haka babu tun a yi munafici a shiga su da sunan musulmi ko ba musulunci ake ba babu shi amma da aka zo Madina musulunci ya yi ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shugaba ce shi ne shugaban daular musulunci ta farko saboda haka duk waɗanda ba musulmi ba suna ƙarƙashinsa to a nan ne aka samu munafikai waɗanda suka shigo cikin musulmi ba wai dan sun gamsu da musulunci ba ko sun yarda da shi 100%. A'a dan sai kawai su ma su zama suna da wani matsayi a gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko su kare kansu idan yaƙi ya ɓarke kada a taɓa su kada a taɓa dukiyarsu wannan ta sa suka karɓi musulunci ba dan suna so ba. To wannan kashi na uku sai ya zama su kuma sun ɗauki wato wannan raga sun rike wannan raga ta munafici ta izgilanci izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam izgili ga addinin kansa izgili ga mu'minai su kansu Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin farkon suratul baqara lokacin da ya gaya mana suwaye mu'minai suwaye kafirai sai kuma ya gaya mana suwaye munafikai a cikin sifofin munafikai Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ce idan suka hadu da mu'minai sai su ce amanna mu ba mun yi imani mun yi imani su nuna su ba mu'minai ne tare ake da su sun yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yarda da da'awar da yazo da shi amma idza khalu ila shayatinihim in sun koma sun keɓanta da shaidanunsu iyayen gidansu kafirai mushrikai da yahudawa su inna ma'akum ko fa muna tare da ku kada ku ji labari muna cewa mu mu'minai ne ku dauka da gaske ne ba da gaske bane mu muna tare da ku innama nahnu mustahzi'un mu kawai izgili muke musu kaga batun izgili ya fito mu kawai izgili ne muke musu saboda ka mun gansu mu ce ana tare amma in aka kauce za su zazzage su za su ga musu bakan magana kuma ana shirya wani plan ne da za a cutar da musulmi to zaka da hannunsa a ciki to munafikai suka yi kaurin suna akan wannan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ya zamana har shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su gane shi ba yadda za su yi wa mu'minai haka za su yi wa ba'iki sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi a cikin sahih bukhari da muslim hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam an ce da shi yaje ya samu abdullahi ibn ubayy ibn salul abdullahi ibn ubayy ibn salul wannan shine shugaban munafikai na madina gaba daya a lokacin sa ya tsana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsana musulmi ya yi kiyama kinyawarsa ya ga cewa kafirai ko yahudawa sun yi nasara sun murkushe annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a madina duk iya kokarinsa ya yi kullakullansa da makirce-makircensa duk ya yi Allah bai bashi nasara ba aka yi mutu a wulakanci abinda ya haro shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana gab da yin hijira an gama shiryawa mazauna madina sun gama hada kansu akan cewa za su bashi shugabanci zama shine shugabansu gaba daya to kamar ya dare kujerar shugaban kasa to an gama yin maja da Ausu da Khazraj da waye da waye saboda haka kawai dadi ya rage a zo a yi abin da ake a zo a rantsar da shi kawai sai annabi ya hijira kwatsam sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina sahabban abin da ɗan mutanen Madina gaba ɗaya suka koma suka rubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga babu shugaba sai shi daga ranar maganar shugabancin Abdullahi ibn Ubayy sai ta lalace tun daga lokacin da kullace annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sharrin kasa ka wato kwallafi san shugabanci a ranka ke sai dun yadda aka dan samu matsala to duk wanda kake zargin shi ya da maka matsala kuma ka riga ka shiga gaba da shi kenan a ce ai babu yadda zamu haɗu da wani saboda shi yayi mun matsaye kawo matsala ba dan shi ba da na ci zabe saboda ka tun daga lokacin dama kuma imani bai shige shi ba Allah ya yi wace ba hum bi mu'minin dama ba ibada suke ba ƙarya suke yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun kawai dai suna yaudarar Allah ne a ganin su suna yaudarar mu'minai a zatan su amma ba sani ba kansu suke yaudara to wannan shine dalilin da ta sa wa Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul fadar annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa da kinsa wata rana an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya sami Abdullahi ibn Salul dan ya yi masa wa'azi ana jin wasu ƴan abubuwa suna fitowa daga wajensa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau jakinsa kusa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa jaki yana hawa albadari yana hawa doki yana hawa rago duk yana da waɗannan ababen hawa saboda su ne ababen hawa a wancan lokaci kuma ce yana da keke yana da babur yana da mota ko mu ƙara ku ce yana da babur yana da jirgi to a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu ba ya hawo jakinsa ya goyo wani ya taho ba abin da ya dame shi zaman lafiya ya tabbata a cikin garin Madina saboda ka sai ya hawo jakinsa sai ya zo majalisar Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul yana zaune cikin mabiyansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara masa wa'azi sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka bace min da gani ni warin jakin ka ma ya ishe ni azani natnu himarik abinda yace masa kenan i'rid anni faqad azani natnu himarik ka bace min da gani warin jakin ka ya dame ni ka duba wannan kalma ta cin zarafi ta cin butunci sai wani daga cikin waɗanda suka rako annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fusata ya kalle shi ya ce wallahi la himaru rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam atharu minka atharu wa atyabu minka nabi ya ce da shi wallahi jakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi ka tsarki ya fi ka kanshi sai wani daga cikin mabiyansa ko waɗanda suke yan kabilarsa sai ya ci ma ya hayayya koma wannan sahabi ya fara zaginsa na kun san akwai na'ara qabaliya wani abin musulunci ya yaki wannan ya ci galaba a kansa, amma wani lokaci yakan motsa kabilanci. Ko da su waɗannan da suka tashi su kare Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ba wai lalle su zama munafikai ba, suna yi wa mu'minan ne, to amma suna ga wancan ba ɗan ƙabilar su bane, ya zai zo yana cin zarafin wani shugaba a cikin su, to sai wannan kabilanci sai rufe musu ido. To nan take sai waɗannan su ba wanda suke tare da wannan mutum sai suka taso, waɗancan ba suka taso, sai aka fara karyo itacen dabino, aka fara kaiwa nuna duka, aka fara jifa da takalma irin yadda za ka ga yan majalisun mu suna faɗa, da za ka ɗauko kujeru ana jifan ka. So sai abu ya rikice. Shine Adam sallallahu alaihi wasallam, shine Adam sike cewa to an ce a dalilin wannan Allah subhanahu wataala ya saukar wa ta'ifatani min al-mu'minina fatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Wannan aya ta sauka. To abin lura anan shine yadda ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kyale shi ba, kalmomi na cin mutunci da izgili sun yi ta yi masa. Tunda har ba su kyale Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kake zaton za su kyale sahabbansa? Ba su kyale su ba. Suka ci gaba da yi wa sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam izgili, da gaya musu kalmomi na batanci da wulakanci da reni. A lokacin da aka je yakin Tabuk, kamar yadda Ibn Abi Hatim da Imam Tabari suka ruwaito daga Abdullahi dan Umar, sai a lokacin da aka je yakin Tabuka, wasu daga cikin munafikai suna, wato bayan an dawo wasu suna zaune cikin munafikai bayan dawowa daga yakin Tabuka, sai wani ya dubi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce wallahi masalu ha'ula'i qurra ko masalu qurra'ina inni ra'aytu masala qurra'ina arghaba butuna wa akdhaba al-sunan wa ajmana inda al-liqa. Sai ke cewa ni fa na kula alaran mu'minan namu, yana nufin Annabi da sahabbansa, saboda yadda ake ji suna karatun Qur'ani ko mai su ja aya su yi waye, kamar yadda yanzu za su ce kai ustazu, ana so a maka izgiri saboda za ka ce Allah ya ce, Annabi ya ce, motsi kaɗan. Kalmar ustaz a yanzu wasu suna faɗa ita don izgili ne, ba wai kanka ɗauka wai kai girmamawa ce, ce kaga wannan ustazin kai dalla wannan ustazin ka tafi ka bamu guri, mu za ka ustazanci. Kalmar ustaz sai ta zama ana faɗanta ne da niyyar cin mutunci. To na farkon haka suka yi, saboda haka sai suke ce wa junansu, mun kula alaran mu'min da namu fa haɗamammu ne, cin tsiya ne da su, ga su kuma da ƙarya, ga su kuma matsorata, in yaƙi ya zo wai sahabba Annabi yake faɗa ma wannan argaba butunan, wato haɗamammu ne sun fiye cin tsiya, sannan kuma akdhabu alsinan masu ban ƙaryata ne sun fi kowa ƙarya, sannan wa ajbana inda liqa sun fi kowa tsoro in ana yaƙi. Sai wani ya ji su, ya ji mai faɗar wannan magana, sai ce wallahi, sai ya ji ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda ai dama abin aboye suke kun san mun ce munafukai ne suna jin tsoro, sai ce sai ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai je samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci, sai ya gaya masa ga abin da yake. Abdullahi dan Umar ya ce wannan mai wannan magana na gan shi da idona, yana bin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana kama linzamin abin nan taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana tuntube da dutse, yana cewa ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'ab, kuzai kawai muke wasa, kawai muke ba fa da gaske muke ba, dan barkwanci ne muna, barkwanci ne muna wasa, ba wai da gaske muke ba. Shi kuma Annabi yana gaya masa, yana ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u, yace to da Allah da ayoyinsa da manzansa za ku rika izgili, su za ku izgili da su, shine Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyin da suke cikin suratul tauba, san ba surar da ta tona asirin munafikai ta faɗa halayyar su irin suratul tauba. Allah ya ce yahdharul munafiquna an tunzala alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna allaha mukhrijun ma tahdharun wa la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نؤدب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الله سبحانه وتعالى يجي منافقي سنة سورة يحذر المنافقون سنة كن صورون فرقبا كان وتسورة تسوقون الله سبحانه وتعالى تتون أسيرا أبنك كن زكاة سورة. Allah ya ce ku je ku yi ta izgilin. Allah sai ya bayyana abinda kuke jin tsoron zai bayyana, sai Allah ya bayyana shi. Allah ya ce wala in sa'altahum, in ka tambaye su me yasa kuke irin waɗannan maganganu, me yasa kullum maganganu, me yasa kullum maganganun ku akan masu addini izgili ne da ɓatanci da cin zarafi da tsokana, ila yaquluna zaka ji suna cewa inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab, ay mu kawai kusan mu muke yi wasan mu muke yi wato raha muke yi ba gaske ne ba. Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasahzi'un, daga ya musu da Allah da manzanninsa da ayoyinsa ne za ku rika yi musu izgili, ce la ta'tadiru kada ku faɗi wani uzuri, ku kawo wani uzuri. قد كفرتم بعد إيمانكم كن كافر جبائي إيمانكم نافو عن طائفة منكم إن من يوى واسودك تكيونك وتكون جادك تكيونك أفوا ودن سوبة سسمن فرق بسنزونا تكيونك كناي سوبة سهانا كمكم استاشبا سوني طائفة لألاك زي وأفوا دن بسسن بسن أبنبا باوين سوء كيبا سوني سنة زونا أنا تنزر فن بسهانا بكم استاش سنبا قنبا suna za mu iya musu afuwa lakin nu'azibu ta'ifatan, amma wata kungiya daga cikin ku sune munafikai sai mun musu azaba bi annahum kanu mujrimin, saboda sun tabbata masu laifi ne, masu babban laifi ne. Duba muga hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata na wanda zai rika yi wa Allah da manzansa da ayoyinsa da muminai izgili. Ayat ta sauka yayin da aka yi wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam izgili, ai ba a yi musu izgili ba saboda irin halittar da Allah ya musu, an musu izgili ne saboda addininsu, shi yasa ma suka kirawo su da makaranta Qur'ani dan a bayyana maka dalilin da yasa aka tsane su saboda alakar su da Qur'ani, karatun Qur'ani. Allah subhanahu wataala sai ya ce to duk wanda zai yi wannan yayi wa Allah, yayi wa manzon Allah, yayi wa addinin Allah, yayi wa ayoyin Allah, duk wanda zai yi wa musulmi izgili saboda addininsa, saboda riko da addininsa da yake yi, to ba da shi kadai yake izgili ba, billahi wa ayatihi wa rasulihi, wannan shine hadarin karka dauka iya wannan da kare na shi kake wa izgili, ka dauka iya rigimar tsakaninka ce da shi. Shi Allah ba nan ya tsayar da rikicin ba, rigimar ba kai da shi kadai take, saboda ai dalilin da yasa kake masa wannan ba dan saboda ya taba wani abu naka ba, ba dan saboda wani abu da ka gani daga wajensa wanda bai baka sha'awa ba na halittar sa, a'a kana yi ne saboda addininsa. To kaga wannan shine girman hadarin, ka kalli wani saboda ya tsaye da gemun sa kana masa dariya, ka ce masa mai gemun dan akuya, to ba shi kake yi wa ba, wanda ya ce masa ya tsaye da gemun kake wa, wane ne ya ce ya tsaye da gemun? Annabi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce i'fu liha wa khalifu al-mujrim wa i'fu liha wa hafu shawari wa khaliful mushrikin. Annabi ne yace ku tsaye da gemu, ku bar gemun ku. Sai ya ji wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya bar gemun sa, sai kake masa dariya. To da wa kake? Ko wanda zai gan shi ya rage wandan sa, bai sake shi yana jan kasa ba, bai bar shi ya wuce idan sawu ba, ka cewa saki wandan ka haye ruwan, ce mai wandan kanin sa. Ana ka gaya kalmomi da wa kake, da wanda ya sa shi kake, ko da wa kake. Shi dai yana bin wani umarni ne na shugaba sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace uzratul mu'min ila nisfi sa'a, fa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn fa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar. Manzo Allah shi ya faɗa haka, ce tufar mu'mini rabin kauri, in ya zanza a danyi kasa da ita, to katta wuce idan sawu. Manzo Allah ce katta wuce idan sawu, abinda duk ya wuce idan sawu to wuta wuta balbal. Sai bawan Allah ya ji tsoron wannan gargadi na manzo Allah, sai ya bar tufafin sa ba su wuce idan sawu ba. Sai wani ya kalle shi ya dariya, da wai ki shi yasa ayar bata nuna cewa bata kawo sunan wani mumini ba, ko ma a ce sahabbai. Sai Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, tare da cewa sahabbai suka duba suka yi magana su, amma Allah ya nuna musu cewa maganar da suke yi ba da sahabbai suke yi ba, da shi suke, da ayoyinsa suke, da manzansa suke. Abdullahi dan Umar yace na ga mutumin da yana rike da linzamin taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana tuntube, yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wasa ne, raha ne, ba da gaske yake ba. Annabi yana gaya masa cewa qul abillahi wa abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, Allah ce la ta'tadiru, kada ku kawo wani hanzari. Shi yasa da yawa daga cikin malamai kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyya cewa izgili da Allah da manzan da manzansa kafirci ne, ko da a cikin wasa aka yi shi, ko da wasa ka yi izgili da Allah da manzansa da Alƙur'ani da wani abu na Alƙur'ani, ko a wasa kake, ce kafirci ne. Saboda haka Allah ya ce waɗannan cewa suke kunna na khudu wa nal'ab, ba da gaske muke ba, wasa ne, raha ce muke. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kad kafartum, tabbas kun kafirta, ba'da imanikum, bayan da kuna mu'minai. Shi yasa abin yake da hadari, kana daukan abin tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim, tsammanin kuke abin mai sauki ne, amma yana da girma a gurin Allah, yana da girma a gurin Allah. Akwai wanda ya ji hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya zo majalisi irin wannan, sai ya ji an karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, innal mala'ikata la tadau ajnahataha li talibil imri dal bima yasna, cewa mala'iku suna shimfida fukafukansu ga mai neman ilimi saboda nuna yardarsu da abin da yake yi. Jin haka sai ya je sai ya sako, sai ya ce takalmin nan da kuka gani kososhi ne na sa a kasansa, wato shi zai taho gurin karatun da takalmi mai kusa dan ya kakkarya fukafukan mala'iku, ba an ce suna shimbuda ba, to shi zai rika tattakawa takalmi mai kusa da mala'ika fa. Mun banda izgile da shakiyanci, ko aljani ya yi ma wannan, kai ba aljani, ko aljanin mutum ba zai ma wannan ba. To amma saboda ya izgili da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga lokacin kafar tashi ta shanye ba sai mu gani ba. Saboda ka izgili ga wani abu na hada addini abu ne mai hatsarin gaske, kar ka dauke shi da sauki. Shi yasa za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin abinda kafirai bayan sun shiga wuta za su gano illar abinda suka yi na izgili ga addini da masu addini. Za su gane wannan bayan sun shiga wuta, lokacin da babu maganar dawowa kuma duniya su gyara. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa lokacin da za a sa waɗanda suka kafirta wuta, za a tambaye su alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukazzibu, ce ba ayoyi na ana karanta muku su ba kuka rika karyatawa. Allah zai yi musu wannan tambayar lokacin suna cikin wuta, ba ana karanta muku ayoyi na kuka karyatawa ba. To wani uzuri za su gaya wa Allah a cikin jahannama, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin, rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Sai suka ce, ya Ubangiji, shakkiyancinmu ne ya rinjaye mu, shakkiyancinmu ne ya rinjaye mu, kuma muka zan mutane batattu. Ya Ubangiji, ka fitar da mu a maida mu duniya, in mun sake to mun cuci kanmu. Wato muna maka alkawari, yanzu mu dai a fito da mu daga wuta, a komo da mu duniya, a sake zura mana ido a gani, za mu yi? Allah za ka gaya wa haka? Ko alkali ya daure ka, ka yi laifi, ka ce a sake fito da kai a gani za ka kuma, ya saurare ka? Bari an je lahira, an gama komai, an gama hisabi. Fa in udna, in mun koma, to mun yarda mu za a zalimai ne, don abin da za a yi mana a mana. Sai a daka musu, ka qala akhsa'u fiha wa la tukallimun, ko rufe bakin ku, kar ku sake mun magana, kar ku sake mun magana, inji Allah. Allah sai ya gaya musu, innahu kana fariqun min ibadi yaqulun rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun falyawm jazaytuhum alyawm inni jazaytuhum alyawm bima sabaru annahum humul faizun. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce da su, ikhsa'u fiha, ku rufe bakinku, ku sunkuyar da kanku, ku kaskanta a cikin wuta, wala tukallimun, kar ku kare mun magana. Innahu kana fariqun min ibadi yaqulun, ai akwai wasu, wata kungiya, wasu jama'a daga cikin bayina a duniya, kuna jin su suna addu'a, suna rabbana amanna, suna tawassuli da imaninsu, suna neman rahamar Ubangiji, Allah ya musu gafara, ya musu rahama, kuna ji suna neman yardar, wato yardar Ubangiji da rahamarsa. Fastakhadhtumuhum sikhriyan, sai kuka maida su ababen izgili, sai kuka rika izgili da su ba kankautawa, da safe da yamma da daddare, duk sanda kuka hadu da su sai kun gaya musu wata bakar magana, ba ku da aiki sai izgili da su. Hatta an saukum zikiri, har suka mantar da ku ambatona, wato saboda yawan izgili har ma kuka manta cewa akwai Allah, kuka manta, kuka daina tuna Allah, saboda haka kuka zamo mutane batattu. Fa kuntum minhum tadhhakun, kuna musu dariya, in kun gansu kuna musu dariya, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce, innal ladina ajramu كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. التي ولن سكي ليفي وتما سكي كلمة ليفي كافري سنكسا شي سناي ومؤمني داريا إن سنغنسوا تكاغنسوا سنة تباتك واتا وكنسوا نوكتي ka hana wa kanka jin dadi, ka more rayuwar duniya, ka sakata, ka wala, kai abin da kake so, ka takura kanka, kai ne kullum masallaci, da ka ji an kira sallah sai ka wuce gaba, ka tafi masallaci, ba ka da aikin yi sai azumi, litinin da alhamis, sai asuwaki, sai kaza, ta masa izgili, ana musu dariya. Wa idza marru bihim yataghamazun, in sun wuce ta wajen su sai rika zundan su. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون إن سنقلبوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إن سنقوما زوا إيالان سنقوما سنا هوما سنا مرنا شيء واسوسون إسكي جندادي ولا جنستاج كم وهلا إن سنقان سوسكي ولا نبتتوني sun yi watsi da abin da suka gada iyaye da kakanni, sun zo sun rike wani addini, gashi nan sai wahala suke ciki. To wannan shine abin da ƴan wuta bayan sun shiga wuta za su tuna, Allah zai tunatar da su. Allah ya gaya mana cewa bayan ƴan wuta sun shiga wuta, akwai waɗanda suka rika zagi anan, suna ganin cewa in ma wuta ce a lahira su ya kamata a kai, shi in ma wuta za a je a lahira ba dai mu ba sai dai ku don kwado addini da zaki. Sai an zo lahira Allah ya jefa su cikin wuta sun gaba zage junansu da su da mabiyansu sai su karo malana la nara rijalan kunna na'udhu min al-ashraf takhadnahum sukhriyan am zagat anhum al-absar. Sai su fara dubawa ga su tsundum a cikin wuta ce malana la nara rijalan me yasa ba ma ga wasu mazaje kunna na'udhum min al-ashrar mun kasance muna lissafa su a cikin ashararai muna ganin su banzaye a duniya amma yanzu mun ga ba mu gansu ba an zo lahira ga ba wuta mun ba mu gansu ba takhaznahum sukhriyan shin izgili da muke yi da su daman kuskure ne ba daidai ne ba shi yasa yanzu ba mu gansu tare da mu ba amza ga kanhumul absar ko ku a'a idanun mu ne suka baude suna ciki amma ba mu gansu bane wato suna kokarin su gane kuskuren su a lokacin da gane kuskuren ba zai musu amfani ba sun san sun yi wa wasu iskili a duniya kashi an zo lahira suna zaton za su gansu a wuta tsundum tare da su sai ba su gansu ba kamar yadda Allah ya ce a ha'ula'i allazina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahmah waɗannan su ne kuka yi wa rantsu kuka rantse cewa Allah ba zai samar musu da rahama ba ba zai shafe su da rahamarsa ba ودخلوا الجنة لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون تجيكو جيك وشقاء الجنة وصول أنا سنة قدن باير ذلك وشقاء الجنة با فوقو جيك وشقاء الجنة أيو باب القلو تعالى دكو باب بكينج شيسا وانا زي يو متين إزل لك يو ما ساعة ديني إزكلي أنا الدنيا فوقو مسألة مسألة تندى قدن الدنيا zai iya fadawa karkashin kad kafartu ba'da imani ka kafirce bayan imani yana mu'mini ya waye gari kafiri kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fada yake cewa badiru bil a'mali fitanan taqta'u al-layl al-muzlim yusbihu fiha al-mu'min rajulun mu'minan wa yamsi kafiran wa yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku rigayi wasu fitintunu da ayyukan ku na kwarai wato ku tsaya ku yi ayyukan na kwarai tun kafin wasu fitintunu su bayyana wadanda a cikin su ne mutum zai waye gari mumini amma kafin a je mareci ya kafarta ya kai mareci mumini kafin gari ya waye ya zama kafiri Nabi yace kuma addinin sa yake sayarwa da wani abu na duniya da bai taka kara kariya ba to Annabi yana gaya wa sahabbansa a wancan lokaci cewa ku yi kokari ku yi ayyukan kwarai kafin wannan lokacin ya zo amma mu gashi mun riski lokacin musamman yanzu da kafofin sadarwa din nan wannan kafofin zumunta da ake faɗa social media suka yawaita kowa na da bakin magana saboda ka cin mutunci da cin zarafi iri-iri za ka riƙa gani ka kushe wa dan uwanka saboda kai wani abu na duniya Allah subhanahu wataala ya kamu wannan lokacin saboda ka izgili da addini da wani abu na addini alqur'ani wanda zai izgili da alqur'ani ko da ayar alqur'ani yanzu ka duba zakai ta ganin irin wannan musamman waɗanda suke harkar fina-finan nan zaka samu irin wannan birjin ana yi wa mai addini izgili liman a samu wanda ya sa gemun karya ya yi rawanin karya ya makale murya ana dariya shi yana ganin ai wasa yake yi an ka taba shi ci ai wasa ne ba da gaske ba ne ya manta abinda Allah ya ce ma waɗancan kenan wala in salto laqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab suma ta suke wasa muke Allah ce da Allah ne da ayoyinsa da manzon sa ku yi wasa aje kai wasa da abin da zaka yi wasa amma ba da addini ba addini na Allah ne addini na Allah ne so in kace zaka yi wasa da addinin Allah to Allah kake yi wa yasa Allah ce shi kan kafartu kun kafirci hadda kan dan a tabbatar maka da ba shakka cikin kafircin su sauran ka babu hanzarin da mutum zai bayar da cewa wasa yake mutum ya dauki wani abu na addini yana yi ana wasu suna dariya to su ma masu kallon suna dariya suna jin dadi wai entertainment ne suke to su sani cewa su ma suna ciki ma suna ciki yanzu ana ba na jin akwai wanda za a zo ana kwaikwayon mahaifinsa a yi wata shiga da mahaifinsa ya saba yi a ce za a kwaikwayi maganarsa ana yi ana dariya shi ma ya zauna yana dariya ba zai yi ba to amma a ɗauki wani abu na addinin Allah wani lokaci Qur'anin za a rika karantawa ana dariya to wannan ya yawaita a yanzu kuma ana ganin shi abu ne mai sauki alhalin babban abu ne in ka je ka duba maganganun malamai abinda suka faɗa kenan cewa babu wasa a cikin wannan babu duk wasanka ka je ka yi amma kar ka matso cikin wani abu na addini ka ce da shi za ka yi wasa domin wannan yana da haɗari kwarai da gaske a lokaci ya yi dan dakata nan abinda na faɗa da dare ban ke ba mu dada da kuma shukuri Allah ya taimaka mana sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh kai hawa dai ba amma ai maganganun da ya fadakar da mu fadakarwa wacce kamar yanda ya faɗa ko shakka babu a wannan lokaci lokaci ne da irin waɗannan isgilanci yawai mawaka da yamfin da wayanda suke ganin addini ƙauyanci ne da gidadanci suka yawa kuma ya kamata a ce hukumomi tsaya tsayin daga kamar yadda muka gani aga mawaki a Sudan ya kawo aya Al-Qur'ani a cikin waƙarsa sadda ya sijin sadda aka kai shi kurkuku na wata shida kawai ya kawo aya Al-Qur'ani a cikin waka yana kiɗa wakan kuma bai da alaƙa da wani madahu wanda kan yan ɗariƙa su ce kaza da kaza ko wani abu a waka na ashararanci na irin fim ɗin nan na faɗa ba ga duk waɗannan abubuwan domin karewa mutane addininsu da karewa mutane mutuncinsu da kuma tsare addini sannan kuma abin da ya wayewa kamar yadda yake faɗa malami dakta ya faɗa mana cewa yanzu ko ina kake da addini ana ganin ka ko a ma'aikata ko a siyasa ko a gwamnati ko a aiki ko ina dai in mai addini ne kai abin da ake ganin ka dan hana ruwa gudu gashi nan ustaz ne a makale murya a yi kabbara da zama kamantar haka to duk yanzu dai mun ji hukuncinsa kuma insha Allah wannan lecture za a watsa ta a kafofin watsa labarai za a sa ta a Sunna TV da Manara da sauran kafofin watsa labaran mu duk masu ji su ji kowa ya ji wanda ya dauka ya ji Allah madaukakin sarki ya tserar da mu da su gabaki daya wanda kuma ya ci gaba da yi to kaga yanzu ya ci gaba ya san hukuncin wannan abu kamar yadda malam ya faɗa mana akwai tambayoyi da sanarwa da zamu yi amma da an yi kiran sallah sai ne karanta tambayoyi saboda suna da mahimmanci kwarai da gaske wanda za mu so dakta ya ba mu amsa a kansu wanda cikin idan har da dama ta samu ko da cikin yan mintuna ne muna buƙatar dakta ya ji hankali a kan matasa da suka zama annoba a cikin wannan al'umma ba sa komai sai kwace da sace-sace da shaye-shaye ƙirƙir kuma al'umma sun zuba musu ido sai karuwa kuma suke yi kuma kusan gidan kowa akwai su
to gaskiya wannan ba karamar annoba ba ce kamar yadda shi mai tambaya ya ambata domin matasa su ne sinadarin ginin al'umma babu wata al'umma da take ci gaba ta zama al'umma mai rai mai ma'ana sai idan ya zama matasanta suna da kyawawan dabi'u sauran sun za su zo nan gaba su riƙe da zaman al'amura sun yi zama sun taso cikin irin wannan dabi'a ko yaya kake zaton rayuwar al'umma za ta kasance yan gaba me hikima yana cewa ala inna man ghubahu al-akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat al-akhlaqu dhahabu al'umma kyawawan dabi'u su ne al'umma da zarar aka rasa kyawawan wanda bai yi kyawawan hali a cikin kuma to na kuma ta tafiye babu ita sauran ka babu yadda za ka yi ka gina al'umma babu kyakkyawar ɗabi'a a cikin su walasta bi'amir dunyana qaumin idza akhlaquhum kanat kharaba fata da za ka gina wa mutane ginin su da zaman al'ummar ta giru idan ya zan halaye su da ɗabi'un su sun lalace daga satar sai shaye shaye sai shi dan ci a makaranta cikin gari to wannan ƙalubale ne ba ga iyaye kadai ba akwai iyaye a ciki akwai da tawo uwa a ciki akwai malamai akwai shuwagabanni dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi gaba ɗaya an tunkari matsalar ba matsala ce da kawai kai ta magana ba dan liman ya hau min bari ranar juma'a ya hudu ba yawa ba daga cikin labarai ba ba ku da larabci suke hudu ba shi ba wanda zai zo sallah ba ba a juma'a yake yawa ba sa ji masallatan mu na ahlus sunna shi ne ake fassarawa wanda in so sabo ne ma a yi maka da hausar gaba na kafin ya je gaban manufar ba ma hudu ba kenan a isar da sako kamar yadda zo hadisin jabir yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana hudu ba ranar juma'a yana tunatar da mu lafiya shi ka ga tunatarwa ce ita hudu ba don an yi da yaran da baka ji ba idan za ka tuna suna ka fitar da ita daga maksudinta mafhuminta abin da yasa ake cewa hudu ba shi ne a tunatar ko baka nema abin da ake ci ba ko dan liman ya hau min bari ya yi hudu ba akan wannan ko a darasinsa ya yi magana ko a irin wannan lacca mun yi magana ita kaɗai ba za ta isa ba sai an sake tarbiyya mai kyau a cikin zukata kuma kamar yadda nake faɗa na yi lacca akan wannan matashi a cikin asibiti abin da ya shafi shaye-shaye bayan ba to ba kawai koko kadai ba dole sai ka shigar da tarbiyya ta musulunci tarbiyya mai kyau cikin makaranta sannan ka tsaftace wato environment ka tsaftace muhalli daga gurɓatattun abubuwa ba zai bai malami ya tashi ya gama karatunsa yaro yana fita ya yi ta ganin abubuwa na shekaranci na shekaranci a waje an bar su ga sunan ana ta yi ba wata doka da kana abin wata ma dokar da za a yi daurewa abin gindi za ta yi a zo tsakiyar anguwa a buɗe gidan kallo an taimaka wa tarbiyyar mutanen unguwar an san dai gidan kallo kuma yake kai kowa suna ka ashe kaga ana kokarin a yi ginin wasu na rucewa ko ta yaya a ginin ya tsaya har ya kai karshe ba sai duba sannan abinda muke magana a kansa yanzu a cikinsa doka cikinsa shaye-shaye ta yi shaye-shaye da wani suka addabi al'umma sun tashi da kan samari har ɗan mata har mata ƙauri a ɗin da jinsu su kuma ɗin kwaya ɗin shaye-shaye ba zai yi ba kawai ka yi doka da ta shafi mai kawo kayan shaye-shaye ba za ka yi doka akan wanda yake shaye-shaye ba dokokinmu da muke da su a iya sani na ba sa hukunta wanda aka samu ya sha shi ana masa kallon victim ne wato shi ɗan cuci shi ba a ɗaukar zancewa mai laifi ne sai dai idan ya haukace a kai shi rehabilitation center a ce aje a kai shi a yi masa magani sai a ce ai gwamnati ta gina guraren da za a je a yi rehabilitation ɗinsu a dawo da su cikin hayyacinsu bayan mutum hankali ya lalace abinda ake shaye-shayen da muke sun fike hatsari waɗannan abubuwan da ke sun fi giya hatsari hatsari an giya an kira ta giya da yana tukhalir al'akari tana gurɓata hankali ta koyi ta rufe shi amma wani lokaci ba wani ta saki mutum sai ka kama maka ya shata ba amma shi wannan gaba ɗaya rusa hankali ne gaba ɗaya mutum haukacewa yake shi ya sa ma wasu daga cikin malaman fuqaha suka ce hukumar da za a yi ma wanda ya sha irin waɗannan kayan maye-maye ya kamata ta tafi hukumar da za a yi ma wanda ya sha giya saboda shi nashi ya fada ne to mu gama maganar wanda yake shaye-shaye tun daga farko a yi ƙoƙarin hura shi kai ya ci gaba kuma ya zama darasi ga wasu da za su baya a shi sai a bar shi a ce shi victim ne wai ba za a yi hura shi ba sai in an kama shi da ƙwayar a hannunsa amma dan ya shaida tambaye ne wannan ba zai sa a yi masa horo ba to su masu kawowa su saya matukar akwai masu saya zai wahala ka iya dakatar da su amma yau aka ce babu masu saya ko sun yi karanci ya sai kin kawo ma a gidanta zai yi tayi dole za su karanci su masu kawowa to amma masu sayan da suna da suna ta nema to karshe abun ba tsada zai yi don haka babu yadda za ka iya toshe shi ya daina zuwa ko saboda babu dokar da take da addini ne yake hukunta ta tunanin dan adam ne yake hukunta ta kasu ce duk wanda aka samu ya sha abu ya bugu ai masa hukunci su kuma sun halatta giya akwai ba abin da masana kafarodin giya wanda suke biyan haraji suna glasses wasu ma daga cikin wanda za su yi dokar nan su ba bashaye to yau shi zai a hukunta wanda ya sha shi kenan a hukunta shi kaga ba zai yi ba saboda ka sai a ɗauka shi wanda zai kawo kawai shi za a hukunta na ya kamata a hukunta shi domin ya shiga cikin al-mufsidun fil ard masu barna a bayan ƙasa za a yi masa haddul hirama amma shi ma wanda yake shan ya kamata a zama akwai doka a kansa sannan kuma a ƙara tarbiyya ta imani da ita ce ta fi komai dokoki ba su kadai ne suka sa laraba suka daina shan giya imanin da suke da shi da su Allah ya rika kira su da shi ya ayyuha allazina amanu la takrabu salata wa antum sukara ya ayyuha allazina amanu kira su da imanin da suke da Allah ya ayyuha allazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun lokacin da wannan aya ta sauka inda Allah ya ce karshen ta fa antum muntahun fitowa suna sana'anta haina ya rabb suka rika fito da tuninan giya suna ta zubarwa titunan madina suka cika da giya kowa ya fito da tashi bayan giya ta zama musu ruwan sha balaye bai iya kwanciya bai sha giya ba bai tashi bai iya bai sha giya ba amma sai ga shi dan kankanin lokaci saboda tarbiyyar imani da aka sa su da kansu suka maka fasar kuɗin giya to in ba wannan tarbiyyar ka samar a makarantu ba an cire addini a cikin curriculum namu babu maganar addini an ɗauke shi gidajenci ƙauyenci wasu ma suna kallon su a matsayin ta'addanci to kuma ka ce babu addini babu imani kuma za ka iya hana irin waɗannan barna ba za ta yi ba saboda haka dole ne masu faɗa a ji masu ruwa da tsaki na kuma su tashi tsaye su ga cewa an dawo da karantar da addini a cikin makarantu yaran su tashi da tarbiyya ta addini sannan kuma dukkan kafofin da tsara da ake da su a ba a toshe su ko ba a toshe su daga ba a rage su dole zai fara sai can ya san ya tafi canje shi ya yi ba a cikin al'umma ba to da wannan ne za mu iya samun gyara amma wala in ba haka ba to za a daɗe ana ta kuka da wannan al'amari an kuma bar hanyar gyara Allah ka kama da dauki
mai tambaya ta gaba yake cewa malam dan Allah me yasa idan za a haɗa magariba da isha'i a wasu lokuta a wasu masallatan domin ruwa sai mu ga an yi kiran sallah ƙasa ƙasa ba a bayyana da shi
in za a yi haɗa sandori saboda uzuri na ruwan sama ko iska ko wani abu da cikin abu da suka za a haɗa sallah ba a kiran sallah kiran sallah farko ta magruba ta take shi kiran sallah ana yin sa ne idan a sanar da lokaci ya yi a wannan lokacin da za ka haɗa kiran sallah za ka yi sallah ko na masallacin ku ta shafa wanda suke gida ba su shafe su ba to wa kake mai kake gaya musu ka ce hayya ala salah su zo su yi mai suna cikin gida da tafi an gane so kiran sallah ba a jam'a mai da salati ba sai an san kiran sallah ba kiran sallah kwal kuji ne haka ba wani wata kasa kasa da duniya da zaki
wannan yake cewa kana makallahu tambaya ta hanya shine game da biyan diyya shi kamar yadda ake biya wa maza idan mutum ya yi ganganci ya kashe wata mace ko da karamar yarinya ce to shi ma za a biya mata cikakkiyar diyya kamar yadda ake biya wa namiji
to tambayar sa shi da ta yi kala biyu shin za a biya diyya za a biya cikakkiyar diyya dan diyya za a biya diyya mana ko kasan da abin fiye annan nafsa bin nafs rurrai rurrai ne kada ka da an ce wal unsa bil unsa ka dauka ana nufin mace ce kadai in ta kashe mace za a dauka mataki akan kisan da take wannan bai da mafhumi, akwai dogon bayani akan ayar wanda ba mu halitta bane. To amma abu ne bil ijma, idan namiji ya kashe mace da ganga to kisa ne, ba ta ita mace ce shikenan. Aisha ta ci bayan ci ko mun kankanta ta kuwa, qala ta anna nafs bil nafs, duk wani rai bai bi wani rai ba a wajen rayuwarsa. Sai dai wutar diya, ana ba da rabin diyar namiji, ana ba wa diyar mace tana zama rabin diyar namiji. Wannan kuma hikima ce ta shari'a, saboda shi namiji ba zaman kansa kawai yake ba, ƙarƙashinsa jama'a ce masu yawa. Idan uba ne yana da mata ko yana da mata yana da ƴaƴa, kila ba har wasu dai ke sheke ɗaukar nauyinsu, kowa ne babban wa a gida yana da wannan. Don haka shi kamar yadda aka zo wajen gado aka ce a bashi kaso biyu a ba ta ɗaya, don haka abin ya zo har wajen diya. Saboda shi ta wannan diya ai ba biyan ran aka yi ba, ka a ɗauka wai biyan ran aka yi, bari ka ce ai ita ma rai ne shi ma rai ne, ba biya aka yi ba. A'a, dan a rage wa waɗanda aka yi wa abin raɗaɗi da zafin da suke ci, idan ya zama mutum ne yake taimakonsu, to bari a ba su wani abin da za su samu su riƙe kansu bayan ya tafi. To an san kuma amfanin namiji a cikin wato abin nan a cikin gida ta fuskar ciyarwa da ɗaukar ɗawainiyar gida ya fi na mace. Ya rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Haka nan biji da miji aka sani ya ciyar, in banda a kasashen yamma da namijin yake ba ruwan shi da matar da je ta ji da kanta, saboda haka ita take ta fafuska ba ruwan sa ko haihuwa sun kai sai dai su raba ƴaƴan, dan ta dauka shi ya dauka, da biya kudin makarantar wannan ya kudin haya ce su raba, kowa ya rika kawowa a yi garo karo a biya. Su kaga irin rayuwarsu ba irin tamu ba ce, mu Allah ya tura ciyarwa akan dukkan wanda ya gida, da yun fit zuwa sa'atin mai sa'ati, amma kudura a rayu da suka kuka da yun fit ya fi a tamu ba, kowa Allah ya tura masa manyan ce da gida. Abin da babu shi a kasashen yamma, don haka ka ɗauko irin rayuwarsu ka ce ciyarka cikin musulmi, to ana kawo kana kawo wani hayaniya da shi da rashin hankali. To su rayuwarsu mutum ita ce komai za ta yi wa kanta. Zaka ya ta iya dole ta je neman aiki a kamfani, dole ta shigar kasuwa, dole a kan gugayya da ita. Amma mu a nan mace sarrafi ya ce gina, sai dai ka je ka wahala ka samu abin da za ka samu ka kawo mata wata matare ne. To wannan shi ne dalilin da ya sa aka ce a biya diya. Kada wani ya zo ce to ita ba rai ba ne, ba maganar biyan ran aka yi ba. Saboda abin da ran shi wannan da yake da rai abin da zai yi ko yake ko ake tsammani zai yi, wannan shi ne hikimar yin haka. Shi yasa ita biya ma ba mutum da yake biya ba, mutum da yake biya ba akila da yake biya, waɗanda suke da gadon sa in ya mutu, to in aka samu irin wannan kashin su ake tsayawa a gaba su biya, su haɗu su haɗa kuɗi, kowa da kowa ya kawo aika ruka ruwa a samu a biya wannan biyan.
Allah ya sa da alkhairi, Allah ne da dakta gida lafiya, malam mu sarki ya sa mizani. Kamar yadda muka gabatar a wancan lecture din da ta gabata cewa akwai karatuttuka da za a ci gaba da yi a wannan majalisi, daga zarar shi dakta ya gabata da lecture sa, to abin da zai biyo bayan nan take shi ne ci gaba da karatuttuka. Zina an rubuta malamai da za su ci gaba da karatu wanda za a fara insha Allah daga wannan sati, za a ci gaba da duk wanda suke area nan da wanda za su zo. Akwai ranar Lahadi, akwai malam Abdullahi Ahmad, malamin Alqur'ani wanda zai fara karatun Alqur'ani da kajini wanda zai karantar da jaruba zuwa insha. Akwai ranar Litinin wanda aka ware za a riƙa karatun wata-wata din Litinin, wa'inda za su rika gabatar da karatun nan. Akwai Dr. Bashir Aminu, akwai Dr. Abdullah Usman, akwai malam Lawan Abubakar da kuma malam Abubakar Abdulsalam Babawar, waɗannan sune za su rika gabatarwa. Sannan akwai ranar Talata na ɗin wannan masallaci malam Tunayi, zai karanta tauhid wanda usul salasa insha Allah akwai ranar Ramadan da sha'ara misali kimana dubi a wannan zai karanta da fiqh hudatul ahkam akwai ranar Alhamis ma da
hadisi da yaza
hadisi na akwai ranar Alhamis ma da sunan gurin kudu zai gabatar da sira akwai kuma ranar Juma'a bisa karanta da hadisi na 40 hadisi Allahu Akbar barisa malam sam adam zai tafsir da alqur'ani insha Allah wannan shine karatu kika da za a fara gabatarwa dan litinin gobe malaman sun ce a bari sai na sati sam amma ranar talata din nan malam Junaidi zai fara sannan kuma akwai halqa ta qur'ani da fikru da hadisi kamata wanda za su yi a makaranta can wacce masallaci.